subhanahu wataala mai kowa mai komai, wanda shine hada mu a wannan rana ta Alhamis, wanda yau a 9 ga watan 5 hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda kuma ya dace da 24 ga watan 12 miladiya 2020, wanda za mu fara karatunmu ko za mu ci gaba da karatunmu na littafin risala, wanda darasin da za mu yi a yau insha Allah ta'ala shine darasi na 9. Yake cewa khalaqal insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin al arshi istawa wa alal mulki ihtawa wa lahul asma'ul husna was sifatul ula lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi ta'ala an takuna sifatuhu makhluqa wa asma'uhu muhdatha. Yake cewa khalaqal insan, Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halitti dan adam, wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, kuma shine ya san abinda ransa take sassaka masa, wa huwa aqrabu ilayhi, kuma shine mafi kusaci zuwa gare shi, min hablil warid, sama da jijiyar wuyarsa. Sai yace wa ma tasqutu min waraqatin, babu wani ganye da zai fado, illa ya'lamuha, face Allah yana sane da wannan ganye, wala habatin, ko wata kwaya, fi dhulumatil ardi, a cikin dubban kasa, wala ratabin, ko danyen abu, wala yabisin, wala busashen abu, illa fi kitabin mubin, face yana cikin littafi mabayyane, alal arshi sawa, ya daidaita akan al arshi, wal mulki ihtawa, Allah ya tattara akan mulki, walahu al-asma'ul husna, kuma sunaye mafi kyawu gare shi suke, was sifatul ula, da kuma sifofi mafi daukaka, lam yazal, Allah bai gushe ba, bi jami'i sifatihi wa asma'i, da dukkan sunayensa da kuma sifofinsa, ta'ala ya daukaka an takuna sifatuhu makhluqa, ga a ce wai sifofinsa su zamo ababan halitta, wa asma'uhu muhdatha, ko kuma sunayensa su zamo kirkirarru. To wannan an ambatan mana wa'insu daga cikin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kuma dole kowa zai sallama Allah shi kadai ya sifantu da su. Ga sunan yace khalaqal insana, gaba ta farko kenan, Allah shine ya halicci jinsin yan adam, ma'ana tun daga kakanmu annabi Adam har duniya ta tsaya, ko har duniya ta kare, waye zai halicci dan adam? Babu. Duk abinda bature zai yi, ko dai yayi na karfe, ko yayi na roba, ko plastic, ko wani abu, amma dan Allah yanzu ka je ka buga a jarida, ka saki a internet, ka ce don Allah idan masu technologyin duniya da kimiyyar duniya sun isa gobe 25 ga watan 12, don Allah su kirkiro ba wai dan adam ba wata halitta kowace iri wacce za ta soma tana karama ta ta girma ta ta girma har ta kai gejin girmanta, sannan kuma tana jin yunwa, tana jin kishirwa, tana jin sanyi a lokacin sanyi, tana jin zafi a lokacin zafi. Akwai wanda zai iya fade mutum? Sai dai amma mutum mutumi yadda yake shike nan kato gane yana kaiwa da kawowa, ba za ka je kukan yunwa ba, ba za ka je kukan kishirwa ba, ba zai kara girma ba, kuma zai tsufa ba, kaga jijiyoyi. Wannan zai halitta Allah, ba wanda ya sai halitta makamanciyar wannan sai Allah subhanahu wataala. A cikin ku ba wanda ya taba ganin Vespa ta girma ta zama mota, ko ku taba gani ko keke girma ya zama babur, ko ya kurkura ta girma ta zama kanta, ko kanta ta girma ta zama trailer? Kuma wanda ya sa yadda aka yi ta haka za ta kare rayuwarta. To amma Allah shine yake da ikon wannan abubuwa da muka faɗa, saboda ka khalaqal insana shi ya halicci dan adam, kuma saboda yadda Allah ya yi mana kalubale, duk likitancinka, duk iya aikin asibitin ka baka isa a haifa ma da irin wanda kake so ba sai dai wanda Allah yake so iyaka yi aune a wannan ka bada kwayoyi a sha amma ka ce yanzu kawai ni so nake haifa man da mai hanci iri kaza mai fuska iri kaza mai hali iri kaza to je kamar yanzu an ce wa ana kuskure ma mai hanci mara tsawo ai masa tsawo to shikenan yanzu da Allah mai mummunan hali a maida shi mai halin kirki mana yiwa iya abinda za ku yi kuskure ma ga abinda Allah ya dama ya riga ya yi in ce ku sai halitta sana ai mata kuskure ma to in bai bafa kun ji wa yanzu daga wani cigaba da Allah faɗa a kila wajen ku sun ji wai yanzu likitoci suna ganin kimiyyar su ta kai za a soma da shan kai wallahi na ji wannan kila ba sun kusun ji akwai wani na ji a America wani mai kusun bi wai da shi ake so za a gwada yana da kusun bi to amma kuma shi likitan ya yi shakkun cewa to yanzu abin da yake jin tsoro lakar idan aka yanke ta yadda za a yi hada ta na ce to tun ma ba ji ko ina muke da wai yanzu shi mai kusun bin sai a yanke kansa tunda kan lafiyayye ne to shikenan sai a samu wani tobin sani wani mai ran za a kashe ko kuwa a wata gawar ce za a samu in yi so shi kuma kila kan ne ba shi da kyau sai a dauko gangan jikin a dora mu dai muna nan muna jira mace a yi shi kuma ya zama ya rayu wallahi ba wanda ya isa tun a wannan gabar an san kawai Allah shi ne Allah kuma ba wani mai kimiyyar da ya isa ce shi ya kikiro ya kaza wallahi bai isa ba to Allah shine wanda ya zama khalaqal insana shi ya halitta dan adam sannan wa ya alamu ma tuwaswisu bihi nafsu shine ya san abinda ransa take sassaka masa ko dan da ka haifa baka isa ka kalle shi ka ce ni na san yanzu ka zake tunani ba zaka iya ko malami ya kalli almadiri yace kai ni na san ka zake tunani yo ai ko mai mutum yake da baki sai in ya ga dama ya fada ba a wata karamar hukuma daga cikin ƙananan hukumomin garin nan ba sai na faɗe ta ba ko wani sarkin fawa ɗan wasu shekaru ne to ba a kai shi ofishin hakimi aka yi mai shari'a ta zalunci to shine sai yake ta wani kuskusi da hakimi ke kai sarki fawa ce ko ba zagi na kake ba ya ce ai ka san ko ba karatun Qur'ani nake ba ba da shi ka ga lafiya ake yi ba da kake yanzu bai san abin da yake ba sai da yana mai fada masa to wannan ana maganan ma harshe yana motsawa da leɓuna ina ga abin da yake cikin rai ba wanda ya isa na yi kaito mana akwai lokacin da ranar da manzo alaihi salam ya buɗe maka sayyidina bilal ya hau kan ka'aba ya kwalla kiran sallah a wannan lokaci da abu sufyan a matsayinsa na sarkin makka da kuma usayn wanda shi ne baban attab suna zaune da ɗaya daga cikin sahabbai da ba zan iya tuna sunansu ba a wannan lokaci sai shi attab ibn usayn ya ce kai Allah ya ji kan babana da ya mutu bai ji wannan tashin hankalin ba a hau kan ka'aba ana cewa ashhadu an la ilaha illallah wai kun ji shine tashin hankali to wai Allah ya ji kan babansa da ya mutu bai ji wannan ba to sai ɗayan ya ce wallahi ni da na gamsu annabin gaskiya ne wallahi da na bi shi sai Abu Sufyan ya ce kun gani ba zan ce komai ba wallahi da na yi magana tsakuwan nan sai ta faɗa masa manzo Allah yana fitowa daga Ka'aba sai ya kira su uku yace kai ka ce kaza kai ka ce kaza kai ka ce kaza dan take suka yi kalmar shahada suka ce wallahi mun yi da kai annabi domin mu kadai muka faɗa a gefe kuma kai kana cikin Ka'aba shikenan Allah shi ba ka labari to saboda haka wannan abinda aka fita kenan to amma abinda ya shafi cikin zuciya sai mai ita shi yasa Allah ya ce sawa'un minkum man asarra alqaula wa man jahara bi wa man musakhfin bil layli wa saribun bin nahar duk dai ne a wajen Allah man asarra alqaula wa man jahara bi da wanda yayi kasa kasa da wanda yayi ihu aka ji a nesa da wanda yake boyewa a cikin dare da wanda zai fito da rana duk ɗaya ne a wajen Allah subhanahu wataala saboda ka ba wani abin da zaka zo kai kokulla ka kwance Allah bai san shi ba ai shi ma ya baka dama ka kulla kwance din to shine kada ya san abin da rai take sassakawa kuma daga cikin ni'ima da Allah ya mana Allah ya san mu muna da rauni rai zai dinka sassaka abubuwan da ba daidai ba abubuwa wanda suke za su kai garin da sai manzo alaihi salam yace Allah ya gafarta mu al'ummata abinda rai ta sassaka ya zama ainihin tayi waswasi in dai mutum bai furta ko ya aikata ba akwai abu mai nauyin gaske wanda mutum zai dinga ainihin jituwa a cikin zuciya wanda fitar da wanda zai kai garin da to amma in kai gumba ka fada ba kawai shikenan sai ka ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi hudda sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rasula shikenan magana ta wuce amin amin sai ke ta wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid shine mafi kusa ce gare shi sama da jijiyar wuya kun ga anan kaman aya ce ya fassara Allah ce wa laqad khalaqana al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu sai ce wa nahnu aqrabu ilayhi to nan da aka ce aqrabu ana nufin zatin Allah shine mafi kusa ce hasha wa kalla al-imam ibn kathir karkashin wannan aya yace abinda ake nufi ilimin Allah ko mala'ikun Allah mafi yawa a cikin qur'ani idan ka ji Allah ya ambaci kalmar nahnu a wajen wani aiki to mafi yawan aikin zaka kalli aiki ne da Allah ya gudanar da wasuɗan mala'iku mafi yawa kaga a wata ayat sai ce wa nahnu aqrabu ilayhi ma'ana kenan mala'ikatuna aqrabu ilayhi kaman a cikin suratul waqi'a da Allah yake bayanin daukar rai sai ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun kaga nahnu mala'ikun Allah ake nufi inna nahnu nazzalna dhikr kaga mala'iku aka aiko da wahayi suka saukar da shi mafi yawa idan kaji an ce nahnu to zaka samu aiki ne da Allah subhanahu wataala yake samarwa ta hanyar mala'iku ina fata mun gane to anan abinda malamai suka ce aqrabu ilayhi ana nufin ilimin Allah subhanahu wataala da kuma mala'ikun Allah aqrabu ilayhi wato mafi kusa ce da shi min hablil warid wannan jijiya wacce take dan babballawa ko dai a ce mata majinaita a Hausa ko jannai ma'ana ita ce wacce jini yake tafiya wanda idan aka yanka dabba in ba yanke ta ma ba yanka bai yi ba to ita wannan jijiya ita ce jijiya mai matukar muhimmanci da idan aka yanke ta an daina rayuwa ba za a iya dinke ta ba ko a dora ta ko a hada ta idan aka yanke ta shikenan dan adam ta shi daga aiki to anan da yake cewa huwa aqrabu ma'ana ana nufin bi ilmihi ko ana nufin ilmin mala'ikatu sama da ainihin jijiyar wuya ita ce kamar yadda na faɗa ko ka ce majinaita ma'ana hanyar abin jijiyoyin jini ko a ce ainihin jannai sai yace wa ma tasqutu min waraqatin babu wata ganye da za ta fado illa ya'lamuha fashe Allah subhanahu wataala yana saninta Allahu akbar iska da za ga yana ta kada ganyaye suna zubowa ganyen maina ganyen abin nan cediya ganyen abin nan kaza duk wata bishiya wallahi in Allah bai rubuta ya fado ba zai fado ba kuma inda Allah ya rubuta ya fada nan zai fada duk wani ganye da yake jikin bishiya sai da Allah ya rubuta cewa wannan ganyen zai tsiro wani a kaddara cewa zai shekara kaza wani zai yi wata kaza wani zai yi sati kaza wani kwana kaza kuma ba zai tsallake wannan abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta masa ba saboda haka kaga Allah ce min waraqatin wani ganye ko babba ko karami ko danye ko busashe wannan ba zai ta faruwa ba face Allah subhanahu wataala yana sane da shi amin sai ce wala habbatin fi zulumatil ardi wala wata kwaya da take cikin dubban kasa da zaka zo yanzu gonarka kace a zo ayi mata haro a jirkice kasan nan a juye ta ta saman nan ta koma kasa kai a ce ma ayi wajen inci 10 ko inci 20 a juyo ta to wallahi sai kaga wata kwaya idan aka yi ruwa ta fito a cikin wannan abin da yake sama wato daga cikin da zaka kudurar Allah ka tambaye masu ginin rijiya za su baka faɗa ma abin mamaki sai mutun yana hakan rijiya ya ci gaba 10-20 sai ya ga wata tsutsa kyakkyawa yadda ka san kitse ga ta nan bulbulbul ina take cin abinci ina take shan ruwa ina take samun iskar shaka kuma wannan fitowar da kai shine sababiyan kashe ta wannan abin zai nuna ma lalle Allah shine Allah kuma shi yake ciyar da bayin sa wa illa yanzu wannan tsutsar kuma babu wata hanya da zaka ga cewa ga wani rami da take bi a nan inda take nan duk ba wata kofa da zaka ce taka za ta shigo to ko ba komai aka ce an samu tsutsa gaba 10-20 aina ta bullo ta za ta iya fitowa sama kuma ta koma annan Allah ya halice ta kuma anan take rayuwa kuma bai manta da ita ba yadda kake ganin cewa duniyan nan kana walwala ita ma kanin take walwala kada ka taba dauka wai a takure take yanzu ga ta kai mata cutar da ita kai wancan yanayin rayuwar shi ne tafi jin daɗi sama da kowane irin yanayi to saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa ba ko wata kwaya a cikin dubban ƙasa wala ratabin wala wani abu da yake danye wala ya bisin ko busashe anan an gama da komai duk abin da yake rayuwa ko dai ya zama danye ko busashe babu wanda zaka ce a'a ba danye ba busashe ba a'a ai ko da mai yaushi akwai lema tare da shi dole ka zuba shi a cikin danye to Allah ya ce babu ɗaya daga cikin wannan abu da aka zana illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi mabayyani shine Allahul Mahfuz malamai suka ce wannan lissafin da Allah yi zai nuna wa mai hankali ka shiga taitayinka in ya zama wannan kananan abubuwa kwaya a cikin dubban kasa Allah yana sanar da ita ina ga kai da kake yawo kana kaiwa da kawowa har ka zaci cewa za ka yi abin da Allah ba zai gani ba ko ya zama ka bata a rububi yanzu ka kalli irin masu garkuwa da mutanen nan wanda suke zuwa su kashe mutum su azabtar da shi a faɗa musu Allah sai ka faɗa musu Allah ba ka faɗa musu Allah ka sake faɗa wannan ma'ana suna kaman ma babu wani abu shi alkiyama kan babu wani abu shi sakamako to yanzu wannan ajaibin sai na ga ya boye ma Allah in ya zama ƴar kwaya a cikin da bai mata boye ma Allah ba ina kai gade gade da kai kuma ka ce ina ka boye ma Allah wallahi akwai wanda yana rayuwa yanzu a cikin musulmi hukuncin lahira yake wa duniya abuwan hukuncin duniya kai yake wa lahira hukuncin duniya yake wa lahira yanzu yadda yake ga za a je wani taro a hadu a ce ko rantsar da abin nan wani gwamna ko shugaban kasa ko wani taro da aka ce dubunnan daruruwa yadda yake ga ya bata a rububi ba a ga shi ba to haka yake gani lahira ma zai yi wannan batan yadda wani ya lallabo ya sace waya wani wani nan bai gan shi ba to gani yake lahira ma haka za ta iya faruwa Allahu akbar wannan shine karshen jahilci kuma shine karshen rashin sanin Allah subhanahu wataala in dai har Allah nan bai manta da kai ba duk wunin duniya zai ciyar da kai ko kadan ko da yawa to ka san takun baba abin da zaka yi kala ya ce masa na sha faɗa da yawa yanzu wani sai ka cewa dan Lagos ne haifaffen Lagos ko Enugu sai ya wo kaura ya dawo Kano nan Allah zai bashi abinci nan Allah zai azurta shi wani kuma dan Kano ne ya bar Kano ya koma Enugu ko Lagos shi kuma tun Allah zai bashi arziki wani dan Niger ne ya dawo Najeriya ya arziki wani dan Najeriya ya koma Najeriya ya arziki inda kasar ce ko garin mai arziki to duk garin da za a je neman kuɗi ba wanda zai sarauci a wannan garin kuma garin da za a bari saboda babu to da ba wanda zai arziki a wannan garin amma saboda arzikin Allah ne yanzu dai ku duba na san kafin ka ji mutum 10 daga Najeriya sun koma Nijar da zama to ila 200 ko 2000 sun dawo da zama amma yanzu ɗan Najeriya nawa ne suka je suka yi kuɗi na ban mamaki a Niger suna da yawa sun yi kuɗi wasu ma Allah ya ba su kuɗi karkashin su saboda a san arzikin da Allah ne ba na gari bane ba na ƙasa bane ba Allah kawai shi yake ba bawansa abin da ya so ya ba shi amin to saboda ka duk wannan yana cikin littafin bayani don a nuna maka ka nasu ya kai bawan Allah arziki ba zai taba kubuce maka ba duk da baraka ba za ka tsallaka abin da Allah subhanahu wataala ya tsara maka ba kamar yadda duk dolancin ka ba za ka kasa abin da Allah ya tsara maka ba sai yace al-arshi sawa Allah subhanahu wataala ya daidaita akan al-arshi mun yi magana wannan satukan da suka wuce har na karanta mana al-gunya da talibi dariqil haq wa ala al-mulki ihtawa kuma Allah subhanahu wataala ya tattara akan mulki ma'ana komai da komai da ka sani mulkin Allah ne kuma yana karkashin kulawan Allah anan duk mulkin mutum duk kwazabarsa to lokacin da yake a raye dan yanki zai iya gani dan wani lokaci ne yanzu misali ka ce gwamnatin garin nan dan Allah ya san abin da muke anan yanzu ko kofar gidansu bai san abin da ake ba kai idan yana cikin daki daya bai san abin da ake a daki daya ba shugaban kasa kowace kasa yana cikin kasarsa yana cikin garinsa gidansa dakin sa bai san abin da ake a wajen dakin sa ba kuma za a je kila ai abin da ba shi yake so ai kuma bai ma san an yi ba ashe kenan mulkin kware-kware ne kuma ya so ai wani abin kuma a ki kuma bai so ai wani abu kuma ai wannan abu ashe kenan kaga abin yana da wani limit ko a mulkin soja kaga dai shine mulkin kama kariya to wallahi ba komai mai shugaban kasar mulkin soja ya sai ba akwai abin da zai yi na kusar shi su hana shi to balantana wannan mulkin kujera aski kana hawa ana dan lillila ka Allah shafa ka sai ka dace an gama sauka dole ne yawo ko wallahi ba yadda zaka yi kuma shi tsayen mulki wallahi in mutum da zai shekara 10 yayi shekara 9 da wata 12 da kwana 20 idan sai saura kwana 10 sai ji kamar yanzu ya fara kamar yanzu ya fara bai so ya rabu da abin to shi kuma Allah shine mai mulki mutlakin mulki komai mulkin sa ne kuma Allah ba zai yi wu a cikin mulkin sa a samu abin da ba haka yake so babu babu shi yasa kuma aka raba mashi'a kala biyu akwai shar'iyya akwai kauniyya fitsara da rashin mutunci Allah baya son su amma kuma sai da izinin sa za a yi in bai ba da izini ba ba za a yi ba saboda Allah ya ba umli lahum innaka idin mashin na tafada muku kissan wani akwai wani bawan Allah ya kan zo nan unguwar na abuci sunan sa dai wani sun san shi shi yake ba labari ba fulatani ne kakansa irin yan ta'addan nan fudaran ruwan zalimai ya cuci mutane ya yanke kajin mutane ya cinye ya yanke tamaren mutane ya cinye ya sata ya sayar Allah ya daga masa kafa yayi ta tsiya yayi shekaru yayi shekaru shikenan tsufa ya zo Allah ya karbe ido ya karbe kafa wallahi shi yake ga mun kakansa ne sai ya ce kai Allah maganin munafiki ya ce wai wane ne yanzu a zaune ba ido ba kafa shi da kansa shi yadda munafiki ne Allah ne maganin sa Allah maganin kaga yanzu yayi tsiya ta kun ya kare an kure malezi yanzu ya gangaro gangara Allah da ba burki sai ka san gangara Allah idan aka sulalo ha ba burki shikenan sai an dangana mun ya riga ta kare to saboda haka mulki gabaki ɗaya na Allah ne kuma shi ya tattara a kansa yace walahul asma'ul husna was sifatul ula Allah shine yake da sunaye mafiya kyau kuma shine yake da sifofi mafiya daukaka shi Allah subhanahu wataala duk sunayensa babu sandararren suna babu shi mu muke da sandararren sunaye me sandararren suna sunan da ba shi da tafsiri ko ga mai shi ballantana ga wani na sha baku misali yanzu za a iya sa mutum suna Sabir me Sabir me hakuri amma sai ya zama duk unguwar ba mai zafin zuciya irin sa kuma Sabir sunan shi to yanzu ina asabarin yake kaga ashe me sabata da shi ma kawai sunan ne ko misali a zo ba na so na ambaci sunayen amma dai na kawai misali yanzu za a ce mu ne Kabiru me Kabiru babba sai ga shi kamar zaka takume shi ka daga shi da hannu daya kuma sai a ce mu wani kuma mara ma'ana za a iya ce mu wani Sagiru me Sagiru karami Allah ya sanna kaga shi sunan ne kawai na wata'ala duk sunan shi malamai suka tsira da ma'anoni guda uku na farko shi sunan kankin kansa suna ne na Allah kuma shi sunan sai ya haifar da wata sifa kuma ita sifar sai ta yi tasiri akan bayinsa yanzu mu dauki suna na Allah Al-Ghafuru Al-Ghafuru suna ne na Allah to kuma a daidai lokacin shi Allah ya sifantu da gafara sannan kuma me ina gafartawa bayinsa kaga ashe wannan shi take ta sunayen Allah a alamun ne wa awsaf fitattun sunaye ne kuma ainihin sifofi ne yanzu kalma ta Al-Jawad kaman kace me baiwa daga cikin sunan Larabawa akwai Jawad mai kyauta amma sai a samu tun Jawad kuma ya fi kowa ruwa to shi Allah subhanahu wataala duk wani sunansa ba kuma sai daga baya cancanci sunan ba a kai ko ni za a iya sa maka suna a tsakiyar rayuwa sannan kuma kila kafin ka mutu ka rabu da sunan misali ka dauki sarauta da aka fi mutu ake sa mai suna gwamna a sai ya hau ko in ya hau mai girma gwamna His Excellency to a tafi mu gani bayan yan shekaru sai a zo yana ji yana gani sai a yi taro sai ce ya miƙa ma wani to yanzu sai a ce mai tsohon amma dai ba za a ce gwamna ba sai dai a ce mai girma tsohon gwamna to ashe kaga ba gwamna bane ba ya zama kamar kana tsohon soja ashe ba sojan bane ba tsohon dan sanda ashe yanzu ba dan sandan bane ba tsohon duk ga sunan dinka duk tsohon ya daina wannan abin shi ma da kallo yake masu abin yake kallo tsohon tela yanzu bai ganin zaran ba balle shi kenan yanzu ya tashi daga abin nan in ba ka ce malam tela kara ake masa ma'ana da to amma shi Allah subhanahu wataala babu lokacin da bai sifantu da wannan sunan ba yanzu a nan cikin mu za a rika ce ma wani misali a ce akwai wani a ce Al-Ramma ko me yasa aka ce Al-Ramma ya hadace Qur'ani kafin ya hadace ya isa a ce masa Al-Ramma bai isa ba sai da abin ya samu sannan za a rika ce masa alhamdulillah da gaske ni'ima da Allah ya yi wa ilimi shi ba tsohon kaza in aka ce tsohon Al-Ramma ai lokacin ba tilawar ta tsumu ta kara karfi ya kace tsohon malami ai lokacin karatun ya kara kyau amma idan ka ce tsohon soja ai ko akwai bindiga babu yanzu a gani ya kace tsohon sarki ai kaga sai dai tsoho arkin ba ta yi yage domin ya riga ta tashi daga wannan matsayi to amma dai abin da ke so in ce shi Allah babu lokacin da bai sifantu da wannan sunan nashi babu shi yanzu sunan Allah Al-Alim babu lokacin da Allah bai sifantu da wannan Al-Alim din ba sannan Ar-Raziq ko Ar-Razzaq babu lokacin da Allah bai sifantu da wannan ba kuma babu lokacin da wannan za ta kwabe a wajen Allah babu yanzu kaga ba tun kafin Allah ya so mahalitta ya tada sunan Al-Khaliq saboda zai iya yanzu ka jaraba ka haifi da tun daga ran da ka haife shi ka ce na sa masa suna soja ya zo ya apply so nawa a je sakirina ka ce bai ci ba ai masa alfarma yaje a ce a ai akwai hepatitis a jinin sa ba za a dauke shi ba tsawon sa bai kai ba kai kuma ka sa masa soja dole sai dai hakura ba zai sojan ba ko ka sa mai sunan wani abu na wani aiki sai a ki dauka sa wannan aikin kaga ashe bai tantance wannan abin nan ba ko ka sai ka sa mai suna malaci daga aiwar sa ai rashin sa ya zama kawai wani takaddare shi karatu inda ba ake karatun da yazo da sauri zai wuce ba ya so ya ji to ina maganar malam kaga ka sa mai sunan ko a dace kuma sai ba a dace ba to shi ku Allah duk sunayensa tun dama kaga Allah al-Khaliq ne tun bai fara halitta ba saboda ya san zai yi ta kuma ga tsara ana ta yi kuma Allah al-Ghafur ne tun bai halitta kowa ba saboda ya san zai halitta ta kadaru su yi saban kuma ya gafarta shi yasa ya tantance sunan al-Ghafur kuma ar-Razzaq saboda zai halitta ba ya azurta su to shine abin da yake nufi anan yake cewa wala wal asma wal husna kuma duk sunan Allah mafi kyawu ne kowanne ba kaga ba za ka ce kyawu sai dai mafi kyawu domin da ta kai wala wal asma wal hasan amma sai aka ce al husna Allah wazani fa'ula ma'ana mafi kyawu sannan was sifatil ulya ula da sifofi mafi daukaka duk wata sifa ta Allah ita ce karshe ta fuskar daraja domin zaka samu Allah ya ambaci wa'ansu sifofi da ya arama wa'ansu daga cikin bayinsa yanzu ilimi sifa ce ta Allah tu'allimuna hunna mimma allamakumullah wa basharnahu bi gulamin alim kaga nan Allah ya sifanta ɗaya daga cikin bayinsa da ilimi to amma kuma bai kai inda ya kai ba ya san wani abu ne bai san wani abu ba yanzu da za a zo a ce kawo maka professor duniya ce ka kure ce ai shi duk wani karatu ya kure duk wani ilimi to sai masa mai bayanka da ya zo zai ji a ce ba zai labari ba sai ka waiwaya ba faɗa min mai bayanka ka kure gudunsa shi yasa malam albani Allah ya kansa da gafara da rahama yi muƙabala da wani a tarihin duniya ba a taɓa muƙabala takaitaccen irin wannan muƙabalar ba wani yazo yana da awashi Allah ne zai muƙabala da malam albani to sai malam albani ce to ni ina da sharadi sai ce to me sharadin naka sai ce to shikenan mun kammala ai kana Allah baka san sharadi na ba iya kama tun da kai Allah ne kawai da zata yana da sharadi ka ta yana san shi amma kuma ka ta mai sharadi ne an shi kira ka ta mata ba Allah ba an riga an gama shi kenan a cikin yan sakanni ba kai miti ne ba kuma an kure shi dole ya yarda saboda haka yake cewa lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi Allah bai gushe ba da tare da dukan sifofinsa da kuma sunayensa kamar yadda muka faɗa kai yanzu akwai lokacin da za a rasa wannan sunan ba za a ambace ka da shi ba wannan sifa akwai lokacin da ka rasa ta ana cewa sarki wane sai aka kwabe shi yanzu shikenan ana cewa shugaban ƙasa wane sai aka saukar da shi gwamna wane sai aka saukar da shi kaga shikenan sun riga sun wuce yanzu wannan sifar babu shi ku Allah yana nan bai gushe ba da sunayensa da kuma ainihin abin nan yanzu akwai wanda kada an ce masa mai kyauta ko mai alheri to daga ran da Allah ya karbi abin alheri shikenan shi ma sai dai ya sa rai wani zai masa kaga yanzu ta tashi daga wancan sunan da mai alheri yanzu kun mai bukata alheri mai taimako yanzu kun mai bukata taimako to shi ku Allah ba zai taba gushewa da sifarsa ko sunayensa ba amin yace ta'ala an takuna sifatuhu makhluqatan Allah ya daukaka ga ace sifofinsa ababan halitta ne wa asma'uhu muhdatha ko ace sunayensa karfin fararru ne duk wata sifa da Allah subhanahu wata'ala ya ambata ko as-sifatun zatiyya ko as-sifatun fi'liyya babu wacce take abun halitta yadda zatin Allah ba abin halitta bane ba to haka nan sifofinsa babu wacce take abun halitta sannan su yadda zatin Allah ba fararre bane to babu wani suna da ya zama fararre nasa kai yanzu ko ni inda ka dauko takardar haihuwarka an haife ni kaza ga watan kaza a shekara ta kaza ayya to ashe sunanka daga ran nan ya fara kafin kai in an ji wani suna to na wani ne amma kai ba naka bane kila wanda mai irin wannan sunan ashe yana da farko to shi ku Allah subhanahu wataala babu lokacin da za a ce wannan sunan nasa ya samo faruwa ko wannan sifar ta sa wato ainihin ta zama cewa alifin an halice ta babu wannan abinda muka yi daidai sai mu muna fata Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren da mu daidai din Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka yaye mana abubuwa marasa dadi da suke faruwa a wannan kasa tamu hali na dardara da fargaba da fatara da takura Allah ka yaye mana yayan mu wanda suka rasu Allah gafarta musu wanda suke la Allah sa mu cika da imani ga baki daya Allah ka ilmantar da mu abinda zai amfanar da mu kuma ka amfanar da mu da abinda ka sanar da mu ka sa ikhlasi a cikin ayyukan mu wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im wa akrim ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.